Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce labudda zai tunkari shugaban Rasha Vladimir Putin kan katsalandan din da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, wanda don haka ne ma aka kafa kwamitin bincike, kwamitin da Trump ke watsi da shi a matsayin bita da kullun siyasa. Ina ganin wannan al'amari ya yi illa ga kasar mu, a cewar Trump a wani taron manema labarai tun a Burtaniya bayan ganawarsa da Prime Minister Burtaniya Theresa May. Ya kara da cewa wannan ya yi matukar illa ga dangantakarmu da Rasha. Ina ganin akwai damar kulla kyakkyawar dangantaka da Rasha da kuma yiwuwar hulɗa mai kyau da shugaba Putin. Ina fatan haka. Trump ya ce bai ma sa ran al'amarin zai zo da sauki idan ya tunkari Putin kan wannan batun. Yana mai takaicin cewa Putin zai ci gaba da musantawa ne kawai. Ban tsammanin zai ce na aikata. Ko ba ku gane ba, a cewar Trump ya kara da cewa ba na tsammanin tuhumar da zan yi ma Putin zai sa ko za ta sa ta haifar da abin da wato ya faru din nan bayan tuhumar Perry Mason, wato inda aka ga saukin ansa laifi tun kuma ba haka ba sanin gaba sai Allah. Mutane a kalla 6 ne suka mutu ciki har da mahara 5 a wasu hare-hare 2 a jiya Asabar daura da fadar shugaban kasa a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, a cewar shaidu. A cewar waɗanda lamarin ya faru a gaban su, wata mota ce ta sheko a guje ta tarwatse a wani wurin duba ababen hawa daura da lambun shakatawar nan na Peace Garden, wanda wuri ne na gwamnati. Daga nan kuma sai aka shiga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar. Rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro sun yi ta matukar fafatawa da 'yan bindigar har sai da suka murkushe su. Rahotannin da aka fara samu na nuna cewa duka mutane 6 ne suka mutu, wato da wani sojan gwamnati da kuma 'yan bindigar su 5. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya kama hanyar zuwa Helsinki don wata muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin, bayan ya bar kasashe takwarorin Amurka a kawancen NATO ciki har da Burtaniya a kuje, kuma cikin damuwar yadda za su bullo ma wannan shugaba na Amurka wanda babu ruwansa da kara ko kuma kawar da kai a diplomasiyance. Bayan wani fito na fitin da aka yi a taron Brussels, inda shugaba Donald Trump ya zargi kasashen Turai da rashin biyan kasansu na karo-karon NATO, ya kuma nuna cewa Amurka na iya ficewa daga kungiyar ta NATO sai ko idan su kasashen sun himmantu wajen biyan kasansu. Wannan ya sa wasu jami'an kasashen na Turai sun ce lokaci fa yayi da za a fara tunanin kafa wata kungiyar tsaro baya ga NATO. Prime Minister Haiti ya yi murabus jiya Asabar bayan da aka shafe kwanaki ana zanga-zanga kan shirin gwamnatinsa na ƙara kuɗin mai. Jacques Guy Lafontaine ya sanar da majalisar wakilan Haiti cewa na miƙa takardar yin murabus ina ga shugaban ƙasa, sannan ya kuma tabbatar ma 'yan majalisar cewa shugaban ƙasa ya amince da murabus ɗin nasa. Ƙasar Haiti dai ta kasance cikin ruɗu tun a makon jiya, bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirin ƙara kuɗin man fetur da kananzir da kuma diesel. Jami'an Palestina sun ce ƙasar Isra'ila da mayakan Palestina da ke Gaza sun ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Asabar. yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali tsakanin su ta yadda Falisɗinawa ke harba rokoki kan Isra'ila ita kuma Isra'ila ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga irin masu munin su tun a shekarar 2014 Falisɗinawa sama da 100 ne suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 30 ga watan Maris Shugaban Eritrea ya isa kasar Habasha a ci gaba da daukar matakan kawo ƙarshen fafatawar da aka kwashe wato kasashen biyu suka kwashe shekaru 20 suna yi ana kyautata zaton Azia Asarwarki zai yi kwanaki uku a kasar ta Habasha inda zai sake bude ofishin jakadancin kasar
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi Jaladin Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar don ci gaba da rikon kwaryar mai gabatar da shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako za mu duba yadda APC mai mulki da PDP mai adawa ke muhawarar zaben 2019. Kowa na cewa in dai an yi adalci baya haufin sakamakon zaben. Hukumar zabe na ci gaba da cewa ita dai in ka ga mutum ya ci zabe mutane ne suka kada masa kuri'a. Shugabannin addini na fatar matasa da sauran jama'a masu zabe za su natsu a duk lokacin zabe. Kuma mallakar katin rajistar zabe ne zai taimaka wajen ba kowa hurumin samun shugaban da ya kwanta masa a rai. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Baya ga batun zaben gwamnan Ikiti, zaben da ke gaba shine na gwamnan Oshun da kuma na cike gurbin wasu 'yan majalisar dattawa har ma da wakilai, kamar ma zaben marigayi Ali Wakili a Bauchi da Mustapha Bukar a Kazina. Jam'iyyar APC ta bakin mataimakin shugaban ta na Arewa maso gabas Mustapha Saliu ta ce ba za ta kawo tarnaƙi a babban zaben Najeriya ba, saɓani yadda jam'iyyar PDP mai adawa take zargi.
Mun riga mun nuna cewa za mu yi adalci fiye da PDP. Ai PDP ba zai adalci ba a 2015. Allah ne ya kawo ƙarshen su talakawa su kawo ƙarshen su amma ai adalci ko kusa inda adalci yayi basu ba kana da labarin cewa an rufe mutanen mu an hana su fita an fa abinda ba ai ba an sa sojoji suna cin mutuncin mutane a wurare kala kala wayin su an neme su a daure ba abinda ba ai ba Allah dai ya taimake mu muka samu aka ci zabe aka ture su da yake talaka sun rantsi sai an cire su amma adalci ai yanzu tun daga zakukan da ake yi a jihohi wanda muke kira isolated elections ai ka gani ai an yi zabe a nan bara ai an ji an yi adalci ka gani kuma da mutanen a nan bara suka ce abga suke so kuma abga ya tabbata an yi zabe senator a Osun mutanen Osun dan jam'iyyar mu ne ya bar jam'iyyar ya koma PDP kuma mutanen Osun suka ce suke so kuma an bar shi ai a lokacin su ne ake amfani da mutane bakwai ko mutane biyar a majalisar mutane 24 a cire gwamnoni ai a lokacin su ne aka cire Fayose da rashin kunya wa Obasanjo duk rashin kunya da Fayose da Wike suke yi kaji an yi wani attempt cewa cire su a gwamnatin su ai adalci mu ne muke guda a Najeriya sai dai nan da shekara 100 za a dinga tarihin irin adalci da gwamnatin take yi zaka fito kai kalubale da kana da gaskiya da baka da gaskiya gwamnati za ta zuba maka ido ta bar doka ta yi aikin ta kuma haka zamu yi da ikon Allah zamu yi zabe free and fair ba tare da tsangwama wa kowa ba ba tare da takurawa kowa ba kuma da ikon Allah talakawa za su dubi niyyar mu za su dubi ayyukan da muke yi za su dawo da mu
wato wai abin da ake shakkar ko tababar adalcin naku shine tuni ma har kuna maganar 2023 wato har ma shi shugaba Buhari ya riga ya ce zabe kuke gani
ba wanda yayi maganar 2023 da ikon Allah muna da yaqini ko muna da imani ga Allah cewa Allah zai ba mu nasara mu kaman da ga maka bamu da zarmammiya mu dauki sifofi na ubangiji mu dora kanmu ba mu muke yi ba mu muke hanawa ba Allah ne yake yi Allah ne yake hanawa su shigo muka dogara mun dogara da ayyukan da muke wa talakawa da kuma kyawun annayan mu shi zai dawo da mu da ikon Allah
Mustapha Saliu Allah ya kai mu lokacin babban zaben a Fabrairun badi a nata bangare PDP na cewa nasarar zaben Ikiti ne mizani yiwuwar zaben 2019 ga abin da sakataren jam'iyyar na kasa Sanata Umar Tsauri ke cewa
Hukumar zabe na farko dai ina son in tabbatar ma cewa jam'iyyar PDP ba ta tunanin hukumar da za ta azarci a wannan zaben. Mun ji labari, mun gani zahiri, mun kuma san abin da ake shiryawa. Amma shirin da ake duk yadda za a yi shi sai idan mutane sun amince. Saboda muna nan muna kallon hukumar zabe shirin da suke yi na tayi magudi ga zaben nan duk tayi shi zai hito fili. Kuma duniya za ta sani, kuma a sani cewa an mutu za a tashi, an tashi kuma za a yi sabi. Saboda kamar aurenmu mun tabbatar cewa da gwamnatin APC da hukumar zaɓe kansu haɗa yake, kuma ita hukumar zaɓe is no more independent. Kuma nan muna kallon su mun sa ido, amma ƙuri'a za a jefa. Duk abin da suka shirya mun san shi, da preloaded abin nan card reader mun san da shi. Tsarin da aka yi na a musanya form na sakamakon zaɓe duk mun san da wannan. Amma muna nan muna kallo mun ce mutanen mu su je su ji ƙuri'a, su kasa, su tsare, su raka, su tsaya a faɗi. Wannan shine abin da muka yanke maka
bayani. Wannan fa logarin shugaba Buhari ne fa wannan a kasa a tsare.
Ai abin da aka yi dama wancan a kasa a tsaren shi Buhari ya ci zaɓe. Kuma in ka tuna cewa mu da kanmu MPDP mun zo mun ce mutanen Najeriya mun yi kuskure, mun amince da kuskuren da muka yi, muna ba su hakuri domin kuskuren mu ya kawo Najeriya cikin halin da cikin yanzu. Buhari ya ce a kasa a tsare a raka, shi yasa yayi wannan ya ci zabe. Yanzu abinda Buhari ya ma mutane wanda ya ce a mana, kuma za mu ce a mashi a kasa a tsare a raka a tsaya a faɗi dole. Da aka Buhari
yanzu a tuna bayan zaben 2015 da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya faɗi bai je kotu ba, duk da yadda ministansa Godsey Orubebe ya ce har da yara a cikin waɗanda suka kaɗa wa APC ƙuri'a. Ba mamaki rashin ɗaukar matakin ya biyo bayan yadda Jonathan ya amince da kai tun ma kafin sanarwar ƙarshe ta zaben da shugaban hukumar zaɓe a wancan lokacin Farfesa Tahiru Jegayayi. Hukumar zaben Najeriya a nata ɓangare wato INEC ta bakin kakakinta Aliyu Bello ta ce zaɓe za a yi a 2019 ba naɗi ba.
To ba ƙanshin gaskiya ma a wannan zargin. Dalili ai hukumar zaben ba ita za ta jefa ƙuri'ar ba, sannan kuma matakan da ta bi na tara sakamakonta ya nuna cewar al'umma tana sanar da me ta zaɓa kuma a ina ta zaɓa. Misali daga rumfar zaɓe Alhaji Nasu, idan an kammala jefa ƙuri'a a nan take ake buɗe akwati a ƙidaya a kuma bayyana mutane ga abin da kuka jefa. Kuma hukumar zaben nan ce ta ce a sake rubuta wannan sakamako a like a bango kafin a tashi daga wurin. Idan kuka kai mataki na gaba wato na ward level kenan ko registration area level, aka tara sakamakon rumfunan da suke wannan rukuni, hukumar zaɓe ce ta yi ku bayyanar da sakamakon a mutane kowa ya shaida. Yanzu muke magana cewa akwai na'ura a hannun kowa ta hanyar waɗannan handset da ake amfani da su, wayoyi da sauransu. Kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu ko rumfar unguwarmu, a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu, a ƙaramar hukumarmu ƙuri'a kaza aka samu, a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu. Wannan bayanai kuma zaɓe ta ce a kowane matakin zaɓe da aka yi a bayyana shi kafin a bar wurin. Ina to hukumar zaɓe za ta samu wani hurumin haɗa kai da wani dantewa wani abin da bai kamata ba? Burin hukumar zaɓen nan da take nan a yanzu shine ta tabbatar ta yi wa mutane adalci, ta yi zaɓe nagartacce, amintacce, karɓaɓɓen da ba hali ka samu gurin suka, sai dai ba ka iya hana mutane ƙorafi. Amma dai a burin da ake da akwai yanzu shine al'umma ta goyi bayan hukumar zaɓe ta kuma taimaka mata da shawarwari da bayanai da za su ba ta dama ta rufe dukkan wani ƙofa da za a shigo a yi mata aikin zaben nan da take da amanar gudanar da shi bisa gaskiya da adalci.
Wato dai duk wanda aka ga ya ci zabe kawai mutane ne suka zabe shi.
Bi iznillah abinda hukumar zabe ta kwanta tashi ta kuma shekara tana yi wa mutane alƙawari kuma take burin cikawa kenan. Cewon ba wanda zai kai ga mukami na zabe ba tare da kuma al'umma ne ta zabe shi ba. Dan haka ta yi wannan tanade har take kokarin ba da goyen baya cewon idan an kammala zabe amma yi kokarin shigar mata da sakamakon ta hanyar na'urorin da za su kawo mata bayanai gabanta. Ba wai don za ta dogara da waɗannan kaɗai ta yi aiki ba, wacce takardar da aka rubuta ta sakamakon sai ta shigo an daidaita an ga shin abin da kuka rubuta a rumfar ƙauyenku da abin da wannan hanya ta kawo mana ta technology sun yi kamanceceniya, daidai ne ba kuskure? In akwai kuskure idan aka samu kuma ya aikata shi, don haka za a ladabta da shi.
A gaishe ka Aliyu Bello, Allah ya ba da ikon adalci don shine tushen salama. Sarakunan gargajiya da shugabanni addini bisa al'ada ba sa shiga harkar siyasa kai tsaye don suna daukar kowa nasu ne. Duk da haka sukan karfafa batun zabe cikin natsuwa da gujewa kalaman batunci, haka ma da uwa uba. Maimakon kai naushi a rumfar zabe, kowa ya mallaki rajista don zaben wanda yake so. Farko ga kira daga malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau.
In aka ci gaba da addu'o'i abubuwa za su yi kyau, ina fatan mu ci gaba da addu'a. Allah ya zaba mana shugabanni na kwarai mutanen kirki, kuma duk inda muke mu fito mu je mu yi register. Ga zabe, lokacin zabe yana zuwa, kowa ya je ya register ya kabi register. Abinda hukumar zabe ke cewa an yi register wa waɗansu, amma har yanzu ba su je sun karbi wannan takarda na register su ba. Waɗansu ko sun kwanta a gida sun ki su fita, kuma kace kana son mutumin kirki ya zaman to shugabanka. Da ƙuriya ɗaya tak ana iya kada mutumin kirkin da kake ganin cewa na ƙwarai ne, wanda zai baka kariya, ya tsare maka addininka, ya tsare maka mutuncinka, ya tsare maka wato dukiyanka da zaman lafiyanka da nasabarka. Kenan sai mun daure mun je mun karbi wato ƙuriya. Ƙuriya ka yancinka, duk wanda ya kai shekarun da ya kamata a ce ya karbi register na zabe, to ina fata ya tashi yayi kokari ya je. In ko yake zuwa ya karba, kamar ya yadda waɗanda ba mutanen kirki ba su samu dama akan mutanen kirki. Saboda haka ina fata al'umma mu za su yi amfani da wannan dama ayi addu'o'i. Na biyu kuma mu nemi ƙuri'a, domin makami ne da zai taimake mu wurin sanya mutanen kirki wurin jagoranci. Ran da Allah ya ba ku shugabanni na kwarai, su ne jagororinku, to sai ku kwanta ku huta ku yi bacci. Shi yasa magabata suke cewa da suna da wani addu'a, kullum ina fadin wannan, da suna da addu'a da yake karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala, ya karbi addu'an, da ba za su sanya wa addu'an nan gare su ba sai su yi wa shugabanninsu. Idan shugaba ya zama na kwarai, mutumin kirki, kasa za ta zauna lafiya, al'umma su zauna lafiya. Allah ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya, ya sanya wa shugabanninmu albarka.
Mai bushara Fasto Aminci Abu ya karfafa wannan batu na mallakar rajistar kada ƙuri'ar.
Alhamdulillah, magana da kake yi, katin zabe ita ce power, ita ce bindiga na zabe. Mu anan na riga na faɗi, na ba mutane na duk fasoci da su bije da ka ganin nan na kasar nan gabaki ɗaya, ranar 25 Christmas na shekarar nan, duk wani Christian da ba shi da katin zabe kada a ba shi Holy Communion, kada a ba shi GBH. Duk wani Kirista da bai rikatin zabe ya kai lokacin zabe kada mai shiga, domin shi baya son cin gaban kasar nan. Idan kana son cin gaban kasar nan, zaka je ka register, domin mai ka zabe abinda kan ranka ke so. Abinda ranka ke so shine zai kawo zaman lafiyan kasar nan. Amma ka ci zabe sai ka bar muga ya zai zaba su, ba sun murda sun gama, sai kana kana kuka sai sa. Kuma muna kira musulmin kamar dan fada, zamu hadu da dusu gabanin musulunci, duk zamu yi gaba daya mu hadu, ba bambanci ba kaza. Shi yasa na ce northern, wato su arewa da tawan arewa, suna da babban aiki. Kada su ce sun gaji, ba su gaji ba yanzu da lokacin aiki. In ma sun ce sun tsufa ta yanzu, su nemi waɗansu igiyo su daura kansu, domin dole su hada dukka dattawa, bishop, laborori, manyan arewa, na mu hadu mu zauna. Menene mafita?
Da fatan duk waɗanda suka kai shekarun zabe da ma waɗanda suka saba yin zaben sun ji wannan kira da ke fasara kaulin nan na Hausawa, ƙuri'arka ƴancinka. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. Sai makon gobe da idan Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin mai filin Ladan Ibrahim Ayawa da mai kula da hada sauti Julie Gresham, Nasura da Maili Kaya ke cewa wassalamu alaikum.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ana iya cewa damana ta girku a yawancin sassa na jihar da Magaran, inda tuni manoma suka himmatu wajen shifke gonakinsu, kamar yadda wasu manoma da na samu cikin aiki suka shaida min.
Amaru Musa, Mallumawa Abdu, mun kama aikin gona ne na farko.
Yanzu
shifka ne wannan ta farko muke. Daga hakan da kin san barawar haka, tuni mun kama noma. Akan damunar libara mun dan samu jinkiri bana.
Iri na shifka eh wajen samu su ba.
To yanzu dai wanda yake dan hannun mu shi muke amfani da shi. Maganar taki kuwa gaskiya yanzu ba mu da shi a hannu. Muna amfani da na zamani, muna amfani da na gargajiya. Mu na gargajiya da shi yake hannun mu muke dan amfani da shi. Taki haka na dabobi, irin wanda mun samu daga gida muna kawo mu dan sa. Mun kuma na zamanin ya samu shi ma muna amfani da shi sosai.
To kamar babu na saye ba
ku. To, in san talaka. Mun dan samu dan canjin mu wanda yake hannu, muna kokari mu dan saya muna da karamcin taki idan Allah Ubangiji ya sa magabata sun ji kukan mu muna tsanance da taki
a kowace shekara gwamnati tana tanadi game da shirye-shiryen noma Ibrahim Musa shine director a hukumar gidan gona ta jihar Damagaran ya bayyana mana shirin da gwamnati ta yi a shekarar bana
kan kokarin da gwamnati ta kawo zuwa ga al'umma bisa kan shirye-shiryen noma don kana harko dai shine kamar yadda kowa sani ba a yi noma sai iri na gari waɗanda masu sauri tunda akwai kakkacin yanayi da muke fuskanta yanzu kamar yadda kowa sani don gwamnati abin da yanzu ya kawo cikin mangazoji na direction na department kamar mun samu hatsi ton 51 da 6 dawa ton 10 dawa gona wake wajen ton 15 shi a jimilla ton 77 da yan kai duk da baharkin nan akwai wani wasu waɗanda aka kawo kamar litti su ma ba araba su ba sun kai kamar ton 298 duka bisa saboda manoma su samu su kanci wanga aikin noma da kyau sannan kun banda haka nan akwai taki wanda kuma da ku sani kayan ma take ko mandikin ana sai da ma jama'a ana sai da ma manoma da darhusa sannan akwai kun san ba a noma sai an tana da maganin cice-cice shi ma dai gwamnati ta dauki kokarin matakai yanda za a yi a samu maganin ne kasance a huduri dukar karkasan insha Allah
taki da kuma magani na kwarurruka da kuka yi maganan gwamnati ta tanadi su an fara saida su koko a gaba za a saida su ko kuma a za a rarraba ma manoma ne kamar taimako
to na gode don shi dai kamar da aka sani iri ba a saida shi taimako ne fi sabilillah zuwa garuruwan da kamar damuna ta kara su bara sannan shi kuma taki kamar da kuka sani shi gwamnati kare kudin ne yake sai sai da ma mutane da rahusa halau shi ma magani kowa san kyauta ne ya fuskar gwamnati don kun gani kenan gwamnati yana yakacin kokarin shi na saboda ya shahe ma manoma kasan
a dai waje kuma zauren shawara na manoma wanda ake ce ma kira na taimaka ma manoman kamar yadda Salisu Usman ma'aikaci a kira ta jihar Damagaran ya shaida mana hulɗar da take tsakanin zauren shawara da manoma
da ake cewa zauren shawara na manoma da makiya doka ta kafata a kowace jiha ta ƙasa akwai zauren shawara na manoma da makiya wanda yake wakiltar duka masu aikin bunƙasa karkara na cikin jiha ya kasance makiyayi manomi masu kamun kihi masu zumuwa duka wanda dai suke aiki na bunƙasa karkara na farko dai ba da labari da ba manoma labari kuma ya ɗauko labarin manoma yadda ayyukan suke gudana a kai ma masu hannu da shuni don neman tallafi na biyu zauren shawara na manoma da makiya yana aikin bi sau da ƙawa wajen ganin ya ne manoma ke gudanar da ayyukansu wani irin tallafi ake iya kawo musu wani irin shawara wani irin gargaɗi wani irin horo ake iya musu don su bunƙasa ayyukansu a bana dangance da waga damana da take doruwa na farko ya yi yarjejeniya ma da radiyoyi na karkara wajen su guda 15 bisa kan yaɗa labari abin da ya shahi ya ne noma ya ne wannan bisa kan matsalolin da suke fuskanta na gudanar da ayyukansu
ba shikenan ba zauren shawara na manoma kira yana horar da jami'ai da ke waye kan manoma game da yadda za su bunƙasa gonarsu Hima Malam Musa jami'i ne da ke waye kan manoma wakili na kira ya ce suna amfani da iri na zamani ta la'akari da canjin yanayi
zai wanci ma iriruwan da muke aiki da su iriruwa ne na zamani saboda damanar ta yanzu da take cikin zamanin nan yanzu yawanci damana ce wadda take cikin karamin ruwa shi yasa muka samu masu hannu da shuni suka kama mu muke sa iri na zamani mai gaugawa tunda akwai kungiyoyi wanda kawai aikin su noman irin kina wannan kungiyoyin da suke wannan noman irin a wurin sa ake ci tunda ni kaina ina daga cikin ina cikin kungiyoyin da suke wannan noman na iri sai in muka noma wannan sauran manoma muna daman gwadan da muke a gindin gari ne muke ko kuma a busa wata babban hanya manoma wannan na karkara in suka zo suna huciya suna leka suna gani sai su ga wani lokaci hatsin su bai ida hudda kai ba wannan namu na zamani har shi yanana kenan wannan shi yake sa su in sun gani tunda wuri suke ci a wannan hatsin wani tun da ka cire shi ina son kamar kwano kaza ka aje mani zan siye ko nawa yake shine kisa muna waye musu kai kuma akan busa wannan irin na zamani saboda karmishin ruwa kenan sai suka gane su ma yawanci ma manoma na karkara tunda wuri suke zuwa siye shi ma a hannun mu wannan irin mun same shi daga hannun project intern kuma mun samu daga wata project wanda ake cewa project Arabic su suka fara kama mu da noman irin wannan na zamani daga gudan wannan irin na zamani muka huce yanzu ya kasance duk karkara ma yawanci kuma da wannan irin ake amfani da shi akwai zauren shawara na manoma da makiyaya shi ma yana kama akan bisa wannan noma inda shi ma zauren shawara da manoma na makiyaya ya hudu iruwa na zamani da na hatsi da na wake da na dawa har da na riɗi wanda an rarraba ma manoma
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.